الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 12 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma hudu ga watan hudu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am
malam musulmin wanda ke sallah ya samu wani da yake sallah mana ya samu imamu yana sallah asubuhi da asar ya samu raka'a guda ta bayan da ya sallar ce ya kawo rakabiya ina da biyu ta karshe sai wani sun ka zo bayan sun ka yi cikin sunan sallar
wai koyi da wanda yake masbuki ma'ana mutumin da yake ciko abin da ya rage masa na sallah shin ya halatta ai koyi da shi ko bai halatta ba ma'ana ka zo an gama sallah sai ka ga wani yana ciko sallah ya halatta ka kabbara ka bi shi wanda bayani ya gabata akan haka dalilai kuma sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da halaccin idan ka ga mutum na sallah ba maganar ka bincike shi farilla ce yake ko nafila ce
na'am
ya halatta ka kabbara ka bi shi kamar yanda Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallarsa a cikin dare ya kabbara ya ru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abdullah dan Mas'ud haka Jabir ibn Abdullah al-Ansari haka Abdullah dan Abbas idan ka ce anafila ce to sai ka kawo mana dalilin da ya bambanta tsakanin farilla da nafila an gane ko dan haka kasancewar mutumin da yake ciko sallah ko wanda yake sallah ce tashi ta takanas farilla ce ko nafila ce ya halatta ka kabbara ka bi shi na sake ce wai hukuncin mutumin da ya ma riga zani wanda yake na hoto wanda yake na mutum ko na wata dabba kuma yake sallah da ita an gane ko
na'am
maganar shi ya mata zani ko ba shi yayi ba wannan bai ya dacewa a matsayin ka na musulmi ya zamanto kana sallah da tufafi waɗanda suke masu hutuna musamman hutu wanda yake na abu wanda yake mai rai wanda kar mu manta bayani ya gabata hutu haramu ne illa gulgudan abinda larura ta halitta don haka ballantana tsayawa ce za ka yi gaban Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kamata ka zamanto a mafi cikar sifa wato da ado kamar yadda zamu iske aya a cikin wannan sura ya bani adama zu zinatakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun don haka bayyada cewa ga musulmi ya zamanto tufafi masu hutu ba ma yi sallah da su bai ringa sakawa a jikinsa ma bai halatta ba bayyada cewa an gane ko amma kuma kasancewar yin sallah da tufafi mai hutu bai shafi ingancin sallah ba na'am
ko ko ayyukan da ba da wani ne da 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 ne da
wajen gane da fadar masu ilimin kimiya cewa gobe za a yi zafi kamar wanda yake gulgudo kaza ko kuma iska za a yi iska ko kuma za a yi girgije ko kuma za a yi tsananin sanyi da sauransu wannan duka hashashe ne an gane ko hashashe ne kasancewar tafiyar iska suke aunawa a iya hashashen su sai su ce za a yi kaza amma abin da yake dacewa idan kai wannan hashashe to sai ka dangana abin da mashi'a ta Allah ta ce in Allah ya so a matsayin ka na mu'mini domin wannan ilimi ba haramu bane ba na yanda zaka nemi ilimi wanda yake na sanin yanayi in ma yanayi wanda yake na doren kasa ko kuma yanayi wanda yake na samaniya an gane ko kamar sanin kasancewar lokacin ga yanda suke tafiya to wannan duka ba laifi amma in ka ce misali gobe za a yi zafi sai ka ce in Allah ya so domin hashashen ka da izinin Allah yakan iya dacewa kuma yakan iya kuskurewa wannan kenan ta hanya wanda za a sanya na'ura a auna a gani amma ba ta hanyar da mutum zai yi wani kewaye kewaye ya bada labarin cewa ga abin da zai zo nan hashashe ne wani dan abu ne wanda suke aunawa amma alamomi ne suke aiki da su cewa takan iya yiwa za a yi kaza yakan iya dacewa kuma yakan iya kuskurewa a matsayin ka na musulmi dai ba za ka gaskata su ba dari saman dari cewa sai an yi za a yi iska ko za a yi kuma wato shine kasancewar dan uwa yake cewa da mafi yawa manoma da zaka ji sun ce wannan ba watan damuna bane lalle kasancewar duka hashashe ne kuma da jarrabawa yau da gobe an gane irin wannan hashashe yakan iya dacewa kuma yakan iya kuskurewa illa kasancewar a matsayinmu na mu'minai duk abinda zamu fada to mu ce mu yi istisna'i mu toge mu ce in Allah ya so kamar yadda ubangiji ta'ala ya ladabtar da mu akan haka ubangiji ta'ala ya ce da manzansa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasit al-aya na'am na'am kamar kaka wai misali su gunni a cikin sallah kamar da ake yi tsakanin sujada biyu wasu na cewa wai haramun ne wannan jahilci ne da rashin fahimtar inda aka sa gaba wannan zama sunna ne an gane ku su gunni da za ka yi tsakanin sujada ta farko zuwa ta biyu wanda hadisi yana cikin sahihu muslim abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda wani almajirinsa yake ce tambayar shi dangane da wato wannan tsugunni a cikin sallah sai ya ce masa wannan tsugunni sunna ce ta manzon ka sallallahu alaihi wasallam yace da mu kuma muna kirga shi cewa wauta ne da irin da rashin iya sallah yace masa wannan zama da ake kiran shi al-iqa wannan sunna ce tabbatacciya ta annabi to illa kasancewar shi al-iqa wato kala biyu ne akwai wanda yake haramun kin akwai wanda kuma matsayin shi sunna ne menene wanda yake haramun kin shine mutun ya zauna akan mazaunin shi ya kafa kawahuwa haka kamar irin zama wanda yake wato na kare wannan shi tsugunni na kare haramun ne a cikin sallah kowa ko ya san tsugunni irin na kare shine zai zauna akan mazaunin shi sannan kuma wannan hannuwar shi sai ya shimfida su haka ya tsaye da waɗannan kawahuwa haka shi wannan haramun ne a cikin sallah domin an samu suna yi a zaman tahiyya manzon Allah kai tsaye bayanin haramcin shi amma wanda yake na tsugunni wanda zaka zauna akan dugadiganka ka kafa yatsotsinka tsakanin sujada ta farko da ta biyu wannan sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa kasancewar mahallin musan da cewa shine mahalli kawai daya daya ake irin wannan zama idan ka dago daga sujada ta farko kafin ka koma ta biyu amma ba a zaman tahiyya ba kuma ba a jinsatul istiraha ba an gane al-iqa ko kamar misali wannan kene shine sunna
tsakanin sujada biyu in ma kai haka
ko kuma kai zama na haka
a tsakanin sujada biyu kenan kana da damar da za ka yi kowani
na'am
amma shi wanda yake haramun din kamar haka gunni irin na kai
na'am
din da zai haka wannan shine haram kenan sun yi tarayya ne a wajen suna illa kasancewar sun bambanta ta fuskar ma'ana shi wannan sunna ne wannan shi kuma haramun ne
na'am
wai addu'a ta neman bukata a cikin wuturi a cikin wuturi a cikin sujada ko kuma a wajen alqanut kwarai sosai duk wasu addu'o'i waɗanda suke na roƙon alkhairi na duniya ko na lahira a cikin alqanut idan kai wuturinka za ka biyo baya da su bayan ka yi addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wato jikansa shine Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wanda kuma karantarwa ce ga dukkan al'umma darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun zo karshen suratul an'am kai tsaye insha Allah ta'ala yau za mu tashi farkon wato suratul a'raf wanda ita suratul a'raf ita ce sura ta bakwai a bangaren lissafi daga cikin wato surori wanda yake na alqur'ani ita wannan sura ta samu wannan suna al-a'raf wato tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda dalilai sun wuce a lissafa ɗaya daga cikin su hadisi dake cikin sunanin nasa'i daga urwa ibn zubair shi kuma daga aisha Allah ya kara mata yadda take ba shi labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghrib bi suratil a'raf farraqaha fi raka'atayn take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallah ta magruba ya karanta suratul a'raf
na'am
manzon Allah ya kasa ta biyu an gane ku wannan dalili ne game da cewa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ake kiranta don haka kuma shi lafazin al-a'raf jam'i ne na urf idan aka ce al-urf wato shine kamar abu wanda yake tuzo duk wani abu wanda yake tudu shine ake kira da al-urf jam'un sa kenan al-a'raf don haka shi kanshi langen zakara ba a ce masa ba al-urf illa kasancewar shine yake rigangan jikinsa gaba daya don haka shi al-a'raf wani mahalli ne daya daya tsakanin aljanna da wuta wanda ake kiran shi as-sur ko kuma ka kiraye shi al-a'raf don haka ita wannan sura sai aka ambace ta da wannan laqabi cewa al-a'raf domin babu wata sura daga cikin surorin al-qur'ani wadda ta yi bayani dangane da hukuncin irin wannan jama'a face wannan sura kamar yadda zamu iske aya ubangiji ta'ala ke cewa wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum an gane ko kuma wa bainahum hijab yake cewa yawa wa bainahum hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ita wannan sura kasancewar tana ɗaya daga cikin surori waɗanda suka fi kowace surori tsawo daga cikin surorin al-qur'ani wanda kasancewar idan ka fitar da suratul baqara kamar yanda wato suka zamanto a jere a cikin alqur'ani suratul baqara ita ce ta kowace sura tsawo daga cikin surorin alqur'ani kamar yanda bayani ya gabata tana kunshe da aya 285 ko kuma da 6 ko kuma da 7 sabanin kilgen ayoyi a wajen malaman qur'ani sannan wadda take mai biya mata a wajen yawan ayoyi ba a wajen tsawo ba ina kyautata zatin ita ce suratul shu'ara sannan ita wannan sura suratul a'raf ita kuma tana kunshe da aya 206 a wajen kenan yawan ayoyi ita ce za ta iya biya mata ko sannan kuma sai ka dawo suratul ali imran ita take da aya 200 amma duk a cikin surori waɗanda suke makkiya babu sura mafi tsawo sama da suratul a'raf domin ita ce tafi kowace sura tsawo kuma sura ce wadda take makkiya sannan sai suratul an'am ita ma sura ce wadda take makkiya kamar yanda bayani ya gabata ita wannan suratul araf kamar yanda zamu gani tana maganganu ne akan wasu abubuwa wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke jan hankalin bayinsa. Abu na farko, wannan sura tana nuna mana matsayin alqur'ani da daukakar shi da girman sa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala, cewa kasancewar nauyi ne wanda Allah ya dora ma manzansa domin ya galgadi bayinsa. Dan haka wannan shine farkon abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bude wannan sura da shi. Sannan ita wannan sura ta ci gaba da bayani dangane da wato shine hani dangane da sanya ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala kishiya a kowane bangare, imma bangaren halittawa da haramtawa ko bangaren abin da ya shafi ibada, kamar yanda zamu iske aya ta musamman akan haka. Sannan kuma ayar sura tana bayani dangane da jan hankali da jan kunne game da mummunan ƙarshe na mushrikai a rayuwa ta duniya da makoma lahira, dan kar wani ya siffanta da siffar su, hallakar da ta hada da su shi ma ta hada da shi. Sannan kuma surar tana tunatar da mu dangane da ni'ima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da halittar ƙasa da kuma sanya khalifa a ban ƙasa, wato shine Adam alaihi salam, wato da zuri'arsa. Sannan kuma tana nuna mana babban abokin gabar mu shine shaytani, wanda gaba ce wanda ta dauko asali tun daga mahaifin mu na farko Adam alaihi salam. Sannan kuma ita surar tana tsoratar da mu dangane da wato makircin shaytani, yanda yake kawata ma bawa ya hadda haramta ma kansa dada dan abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya halitta musu, da kuma irin sakamakon abinda zai samu duk mutumin da ya halitta ya haramta ma kansa dada dan abinda Allah ya haramta masa, ko kuma ya haram ya halitta ma kansa abinda Allah ya haramta masa, irin abinda zai sauka a kansa na hukuma a gobar kiyama. Sannan kuma sura tana tunatar da mu dangane da al'amari wanda yake na tashin alkiyama. Sannan sura kuma zamu iske bayani dangane da manzannin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wani saƙo ne suka zo da shi, kuma yaya suka kwashe da jama'ar su, kaka ƙarshen waɗanda suka gaskata su ya kasance, kuma kaka ƙarshen waɗanda suka ƙaryata su, da sauran dai bayanai insha Allah ta'ala kamar yadda zamu gani. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصفن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Wato wannan sura Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya buda ta da harfa waɗanda suke na babbaku, kamar yanda makamantanta sun gabata, irin su suratul baqara, irin su suratul ali imran. Waɗannan harfa na babbaku, wasu daga cikin magabata sun yi ƙoƙarin gano me Allah yake nihi da su, illa kasancewar a wajen ƙoƙarin ganowa sai da aka samu maganganu sama da 30. Don haka hanya mafi kubuta wanda ginshikai daga cikin malaman tafsiri suka tabbata a kanta, waɗannan harfa na babbaku Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da su domin nuna ma waɗanda suka ƙalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya zo da shi na alqur'ani, cewa alqur'ani wato saƙo ne daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ma'ana ƙalubale ne su mushrikai Allah yake musu, cewa alqur'anin nan dai larabci ne, kamar yanda larabci kuma yarensu ne, in har sun isa su zo da wani abu wanda yake kwatankwacin alqur'ani, ga waɗannan harfa alifun da lamun da mimun da sa harfa ne waɗanda suke hada zance amma su kansu sun kasa fahimtar menene ake nufi da su an gane ko dan haka kasancewar fadakarwa ce Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ma bayan sa dangane da gagara ta alqur'ani don haka galibi zaka yi malamai iya abinda suke fada dangane da harfan nan shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Ubangiji ta'ala shine mafi sani dangane da abinda yake nihi da waɗannan harfa saboda su waɗancan malamai wannan ya ce kaza kusan magana 30 to tawa za a dauka kuma babu wata magana wadda take da dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda ake nihi da harfa Ubangiji ta'ala yace kitabun unzila ilaik wannan alqur'ani da kazo da shi Ubangiji ta'ala yace littafi ne wanda aka saukar maka an gane ko nan kenan an shahi mubtada an yi wanzar da labarin sa ai haza kitabun unzila ilaika wannan littafi ne wanda aka saukar maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun min Ubangiji ta'ala yace kada wani kunci da damuwa ya kasance a cikin zuciyarka game da wannan alqur'ani ma'ana kar ka samu kunci dangane da isar da shi tsoron cewa ka gaya ma jama'ar ka su karyata ka Ubangiji ta'ala yace irin wannan damuwa kar ka same ta a cikin zuciyarka kai dai iya abin da yake kanka isarwa an gane ko amma kasancewar ba yi ma bawa dace ya gaskata ko kuma tabar da shi ya karyata wannan al'amari ne wanda ke hannun Allah kai iya nauyi ne kawai aka dora maka cewa ka isar shine Allah yace fala yakun fi sadrika harajun min kada wani kunci ya kasance a cikin zuciyarka dangane da wannan alqur'ani ma'ana ka kisar da wani abu domin tsoron cewa kar a karyata ka wannan kuma bai takaita ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani da'iya mai kira zuwa ga addinin Allah iya abin da yake na gaskiya ka fito ka faɗa an gane kar ka samu wani kunci da damuwa a cikin zuciyarka cewa a karbi maganar ka ko kuma karyata ka za a yi kai iya abin da yake kanka shine isarwa to dan haka Allah ya faɗa ma manzonsa cewa kar ya samu damuwa da kunci dangane da isar da wannan alqur'ani Ubangiji ta'ala ya ce litunzira bihi mun saukar maka da wannan alqur'ani dan ka galgadi jama'a wato da wannan alqur'ani shine ka nuna musu cewa sakamakon wanda yayi biyayya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ita ce aljanna sakamakon duk wanda ya kangare masa wato ita ce wuta lafazin litunzira ma'khuz ne min al-inzar kamar yanda bayani ya gabata idan aka ce al-inzar shine al-i'lamu ma'a takwir ka sanar da mutum wani abu tare da tsoratar da shi an gane ko dan haka Ubangiji ta'ala yace mana fa anzartukum naran talawwa shine yace ni tunzira bihi dan ka galgadi jama'arka wato da wannan alqur'ani wa zikra lil mu'minin Ubangiji ta'ala yace kuma mun saukar da wannan alqur'ani dan tunatarwa ga mu'minai ma'ana su tuna alaƙar da take tsakanin su da Ubangijinsu na kasancewar su bayi ne waɗanda iya haƙƙi akan su shine su kadaita shi a cikin ibada su tuna kuma cewa ga makomar su ita ce kiyama wanda mutum zai girbi sakamakon abin da ya shuka a rayuwarsa wannan yana daidai da fadar Ubangiji tabaraka wataala cewa wato fadar Ubangiji tabaraka wataala a can wake cewa wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini Ubangiji ta'ala yace kai gargadi da wannan alqur'ani domin gargadi da alqur'ani bai amfanar kowa illa jama'atul mu'minin fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin domin gargadi ba kowa yake amfana ba face mu'mine dan haka anan Allah yace wa dhikra lil mu'minin mun saukar da wannan alqur'ani dan tunatarwa ga mu'mine ma'ana su tuna alaƙar da take tsakanin su da Ubangiji tabaraka wa ta'ala nazar dokokin sa su masa biyayya abinda aka ce su yi su yi abinda aka ce su daina su daina dan haka matukar zamu bibiye alqur'ani to zamu tabbata akan tafarki wanda yake madaidaici domin ba abin da ke saita bawa illa wahayin da Allah ya turo manzanninsa da shi sai ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Ubangiji ta'ala ya ce ku bi abinda aka saukar muku daga wajen Ubangijinku, ma'ana shine Al-Qur'ani, ku bi shi sau da kafa. Wannan Ubangiji ta'ala na wajabta mana bin duk abinda yake cikin Al-Qur'ani na doka. Na daga bin Al-Qur'ani shine bin duk abinda yake cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan karka kafa hujja da wannan aya kace ai Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ya Al-Qur'ani Allah ya ce mu bi. To a karkashin ma unzila ilaykum min rabbikum, sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ciki, domin ita ma sunna Allah saukar da ita kamar yanda ya saukar da Al-Qur'ani, kamar yanda al-Imam Shafi'i Allah ya kara masa yadda yake cewa naji daga bakin malaman da na yarda da su na amince musu cewa abinda Allah yake nihi da al-hikima a cikin al-Qur'anin sa, wato ita ce ma'ana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin waɗannan ayoyi da Allah ya ambata. Fadarsa da yake cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Da fadar sa wazkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idhukum bi. Da fadar sa laqad mannallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sannan kuma da fadasta wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Da fadasta wa dhkurna ma yutla alaykum fi wa dhkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira. Sai na karshe cikin suratul wannan jumu'a, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shine al-Imam Shafi'i yake cewa naji daga malaman da na amince da su ne yarda da su abinda Allah yake nihi da al-hikma a wadannan ayoyi ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To can sai Allah ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma, Ubangiji ta'ala shi ya saukar maka al-Qur'ani, sai aka yi adafin hikima akan al-kitab, kenan shi ya saukar da wannan hikima. Micece hikima? Ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ita ma wahayi ce, illa kasancewar Allah bai bautar da mu dangane da tilawarta. To shine yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abinda aka saukar muku daga wajen Ubangijinku na al-Qur'ani da bayani wanda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u min dunihi awliya, kar ku sake ku bi wasu masoya kuma bayan al-Qur'ani waɗanda za su ringa halatta muku haram ko kuma su haramta muku halal. An gane ku, domin duk wanda ka masa da'a ya halatta maka halak, wannan ya halatta maka haram ko ya haramta maka halak, to wannan ka maida shi cewa Allah ka ne. Dan haka anan shine Allah ya ce wala tattabi'u, kar ku sake ku bi awliya'a, wasu masoya min dunihi kuma bayan al-Qur'ani, ma'ana kar ku bi wasu jama'a waɗanda za su halatta muku haram ko kuma su haramta muku halak. Ubangiji ta'ala ya ce kalilan ma tadhakkaru, kaɗan ne daga cikin abin da kuka wa'aztu wato da shi, ma'ana galibin abin da ake ma mutane wa'azi kaɗan ne suke ɗauka daga ciki, kamar yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana qalilan ma tadhakkaru, qalilan ma tadhakkaru. Ubangiji ta'ala ya ce kaɗan ne abin da kuke wa'aztuwa da shi. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, Ubangiji ta'ala ya ce dewa daga cikin alƙarya ahlaknaha, Ubangiji ta'ala ya ce mun halakata. Ba alƙarya ba ake nihi karan kanta, a mazaunanta. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun, wato azabar musai ta zo mata bayatan a cikin dare lokacin da suke bacci, aw hum qa'ilun ko kuma lokacin da suke hutawa a cikin lokaci wanda yake na yini, ma'ana a lokaci wanda yake na rana. Kasancewar anan cewa ahlaknaha sai ce faja'aha ba'suna, shin azabar bayan halaka su ne ta zo ko kakane ne? Iya abinda malamai suka wajjaha wannan ahlaknaha, muka hukunta halakar da ita alƙarya, faja'aha ba'suna, sai azabar mu ta zo musu. an gane ku bayatan wato a cikin dare lokacin da suke cikin bacci aw hum qa'ilun ko kuma lokacin da suke bacci wanda yake na rana tare da cewa qa'ilun ma'khuz ne min al-qailula idan aka ce al-qailula shine hutawa a lokaci wanda yake na zafi sawa'an kai bacci ko baka yi bacci ba shine ake kira da qailula shine yake cewa fa ma kana da awahum ubangiji ta'ala yace fadar bata zaman to ba izja'ahum ba suna lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu inna kunna zalimin fa ce fadar su kawai lalle mu mun kasance wato masu zaluntar kawunan mu shine dangane da ƙaryata manzanni game da abin da suka zo mana da shi wannan kenan ƙarshen duk wanda ya kangare ma ubangiji tabaraka wa ta'ala shine tabewa da halaka kenan a wannan hali azaba ta sauka kuma a wannan lokaci ne suke kaskanta kai suke furuci dangane da laifin su alhali nadama ce kuma ba a lokacin da nadama za ta amfane su shine Allah yace fa ma kana da awahum fadar su da kirarin su Allah yace bi zaman to ba izja'ahum ba suna lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu fa ce fadar su inna kunna zalimin cewa lalle dai mu mun kasance azzalamai domin mun ƙaryata manzannin ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji yace fa la nas'alanna allazina ursila ilaihim lalle ne za mu tambayi waɗanda aka tura musu da manzanni ma'ana al'ummu gaba daya ubangiji ta'ala yace sai mun tsira su a ranar kiyama mu musu tambaya dangane da amsar da suka ba manzannin mu wala nas'alanna al-mursalina ubangiji ta'ala yace su waɗanda aka turo manzannin Allah yace su ma za mu tambaye su tambaya da za mu musu tambaya dangane da wace amsa aka ba su an gane ku ko kuma tambaya da za a ma manzanni za a musu tambaya sun isar da wannan sako ko ba su isar da shi ba su ba ubangiji tabaraka wa ta'ala amsa tare da cewa ya fi su sanin yanda al'amarin yake wannan duka cikar adalci ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala domin kafa hujja akan bayinsa ku bayi da aka turo muku da manzanni ubangiji ta'ala ya san wace amsa kuka ba manzanninsa ku manzannin da aka turo ubangiji ta'ala ya fi ku sanin amsar da aka ba ku kuma ya fi ku sanin shin kun isar da sakonsa ko ba ku isar ba shine yace fala nas'alanna allazina ursila ilaihim ubangiji ta'ala yace lalle ne za mu tambayi waɗanda aka turo musu da manzanni ma'ana al'ummu kenan sai yace wala nas'alanna almursalina su ma manzannin Allah yace za mu tambaye su dangane da sakon da muka tura musu shin sun isar ko ba su isar ba ko kuma za mu tambaye su dangane da wace amsa jama'ar su suka ba su dan amsar da aka baka kai ma a tsida ka a tambaye ka wace amsa aka baka kenan wannan cikar adalci ne to kai da aka turo maka manzo na musamman wace amsa ka bashi kai ka fada shi ya fada tare da cewa ubangijin da zai tambaye bayansa ya fi su sanin duka abin da suka fada sai yake cewa fala na qussanna alaihim bi ilm ubangiji ta'ala yace za mu ba su labari wato dangane da sani wanda yake tabbatacce game da duk abin da suka aikata an gane ku ma'ana duk abin da bayi suka aikata ubangiji ta'ala yace fala na qussanna alaihim bi ilm za mu ba su labari dangane da ilimi wanda yake cikakke duk abin da suka aikata za mu faɗa musu lokaci kaza kun aikata kaza a wuri kaza kuma ga abin da kuka yi wannan kuma ga littafi na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda duk abin da bawa ya aikata a tabbace yake kamar yadda Allah ya ce haza kitabuna yandiku alaikum bil haqq ubangiji ta'ala ya ce wannan littafin mu ne wanda ke furuci akan dangane da gaskiya ma'ana duk abin da kuka yi gashi nan a tabbace za ku zo da shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ce wa ma kunna ghaibina ubangiji ta'ala ya ce ba mu zamanto ba wato fakakku dangane da manzanninmu game da abin da suka isar kuma su al'ummu Allah ya ce ba mu zamanto ba a fake dangane da abin da suka ba manzanni na amsa kenan su manzannin da muka dora musu wannan sako muka turo da su ubangiji ta'ala ya ce muna kallon su ba a fake ba muke mun san da cewa sun isar ko ba su isar ba su al'ummu Ubangiji ta'ala yace ba ma fake game da su ma'ana amsar da suka ba manzannin mu mun san me suka fala shine yace falana qussanna alaihim bi ilmi kenan bayan kowa an ji ta bakin sa Ubangiji ta'ala zai ba su labari dangane da sani wanda yake tabbatacce su al'ummu a ce ga abin da kuka ba manzanni amsa ko kuma manzanni ga iya amsar da aka ba ku ko kuma ga iya sako kun yi sarar shi ko ba ku isar ba shine Allah yace wa ma kunna ga'ibina ba mu zaman tu ba fakaku duk abin da aka yi a gaban idan mu sai yace wal waznu yawma idhinil haq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَبَيْنَهُ تَعَالَى يَأْتِي وَالْوَزْنُ وَأَوْ يَوْمَ إِذٍ أَرَانَ الْقِيَامَةَ كُوكُمَا كَتْشِي أَرَانَ الدَّأَكِي تَنْبَيْرُ مَنْزَنِيدَ الْأُمُّ وَبَيْنَهُ تَعَالَى يَأْتِي الْحَقُّ أَوْ نِي وَنْدِي كِي مَتَبَّتْشِنْ غَسْكِيَا مَعَنَا أَوْ نِي وَنْدِي كِي نَعَادَلْتِ بَابُ تَوْيِي حَكِّ مِي حَكِّ imma a rage masa lada ko kuma a ƙara masa zunubi awu ne wanda yake matabbacin gaskiya ubangiji ta'ala yace faman saqulat mawazinuhu wanda ma'aunin sa na lada yayi nauyi yarin jayi zunubi fa ulaika humul muflihun wadannan su ne masu rabauta da aljanna a gobe kiyama ma'ana wadanda aka dora ladan su yarin jayi zunubi to wannan makomar su ita ce aljanna sai yace wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma kayan awon su wato na zunubi yayi rashin nauyi an gane ku kenan yayi rashin nauyi wa man khaffat mawazinuhu wanda kayan awon shi na lada ma'ana ladan shi yayi rashin nauyi kenan zunubi ya rijaye shi ubangiji ta'ala yace fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan su ne suka tabar da kawunan su bima kanu bi ayatina yazlimun a sanadiyar abinda suka kasance suna zaluntar kawunan su dangane da ayoyinmu ma'ana shine karyatawa kenan lafazin wa man khaffat mawazinuhu wanda kasancewar kayan awon sa na lada kenan yayi rashin nauyi idan yayi rashin nauyi me zai rinjaye shi kenan zunubi ubangiji ta'ala yace to wadannan su ne tababbu ma'ana wadanda suka tabarra kawunan su wanda kuma makomar su ita ce wuta menene ya sanya kasancewar ladan su yayi rashin nauyi zunubin su yayi ya wato yayi rijaye shi shine kasancewar karyatawa dangane da ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala tare da cewa shi dangane da awu ayini na alkiyama malamai suna da maganganu kamar kusan guda uku magana ta farko malamai suka ce aikin da ka aikata wanda yake kyautawa da wanda yake mummuna aiki na lada da aiki na zunubi shine za a zuba a cikin sikelin a ranar kiyama a auna idan ladan ya rinjayi zunubi to makoma aljanna idan zunubi ya rinjayi lada makoma ita ce wuta wal iyazu billah sai dai idan an hadu da afuwa ta ubangiji tabaraka wa ta'ala magana ta biyu wannan akwai dalilai akan haka magana ta biyu shine kasancewar kai karan kanka kai ne za a dora akan sikelin a auna kamar yadda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa babban mutum wanda yake mai kiba zai zo ranar kiyama a dora shi akan sikeli manzon Allah yace ba zai yi nauyi daidai da fufukin sa ba kaga wannan hadisi me yake nunawa kasancewar a'a su jama'a karan kansu su ne za a auna a kan sikelin kamar yadda hadisi ne yana cikin sahihul bukhari manzon Allah ya ce la ya'ti rajulul azim mustamilu yawm al-qiyama fa yuzanu fala yazinu janaha ba'uba aw kama qala manzon Allah ya ce mutum wanda yake mai girma wanda yake koshashi za a zo da shi a ranar kiyama a dora a kan sikeli amma daidai da nauyin fufukin sa ba zai yi ba magana ta uku cewa littafin aiki na bayi shine za a dora akan sikeli wanda shi ma akwai dalilai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisin wato al-mitaqa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da bawa a ranar kiyama za a baje masa littattafai na aikin shi littafi 100 manzon Allah yake cewa kowane littafi daya wato iya tsawon sa shine iya iyakar ganin sa hankalin sa ya tashi ya rasa inda zai saka kansa Ubangiji Ta'ala sai ya ce masa kwantar da hankalinka kana da wata ajiya a wajen mu wace ajiya ce ya Ubangiji na an gane ku Ubangiji Ta'ala a farko zai tambaye shi kana da wani uzuri sai ya ce ba ni da wani uzuri wannan abin da yake cikin wannan littafi gaba ɗaya ka tabbatar da cewa kai bawa ya ce ya tabbatar yayi Ubangiji Ta'ala sai ya ce masa to kwantar da hankalinka kana da wata ajiya a wajen mu sai ce wace ajiya ce ya Ubangiji na Ubangiji Ta'ala sai ya sanya a huddo masa wata ilmi faka me yake ni da mi faka shine ilkart wanda a cikin ta kalima ce ta shahada ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya ce ya Ubangiji na ina wannan ilkarti ina wadannan manyan manyan da tattafai Ubangiji Ta'ala sai ya ce masa kwantar da hankalinka yau ba ranar zalunci bace ba za a cika maka komai illa sakamakon abin da ka aikata ma'ana ba ranar zalunci bace ba gaba ɗaya waɗannan littattafai da riba ɗaya za a dora su a tafin sikili guda sai a dora wannan ilkart a tafin guda wannan la ilaha illallah za ta rinjayi wannan littafi da riba ɗaya makomarsa ya kasance a aljanna don haka wannan shine dalilin da malamai suka ce littattafan ayyukan bayi su ne ake aunawa a ranar kiyama duk da cewa malamai da suka hada hadisan gaba ɗaya suka ce abin ta gamu ta rabu wani lokaci a auna shi bawa karan kansa wani lokaci a auna ayyukansa wani lokaci kuma littafin aikin za a auna kenan awon kala-kala ne a yinin alkiyama wannan kuma duk cikar adalci ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala don karka ga cewa an zalunce ka an tauye maka haƙƙinka ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين Ubangiji Ta'ala ke cewa walaqad makkannakum fil ardi tabbas wato mu ne muka tabbatar muku da matsayin daraja a ban ƙasa ma'ana muka maida ku cewa kuna da kima kuna da martaba muka danka muku wasu abubuwa domin ku amfana da su lafazin makkannakum ma'quzun ne min at-tamkin idan aka ce at-tamkin shine a mallaka maka abu a baka iko akan shi shine Allah yace walaqad makkannakum fil ardi mu ne muka tabbatar muku da matsayin daraja a ban kasa waja'alna lakum fiha ma'ayish sannan muka halitta muku wato ma'ayisha kaya waɗanda suke na rayuwa lafazin ma'ayish jami'i ne na ma'isha ma'ana asbabuha abubuwa waɗanda suke na dalilan rayuwa ma'ana sayi da sayarwa da dukkan wata sana'a da abinci da abin sha da duk abubuwan da rayuwa ta bawa bata tabbata sai da su Ubangiji Ta'ala yace mu ne muka halitta muku shi waja'alna lakum fiha ma'ayish wanda lafazin ja'ala kamar yanda bayani ya gabata idan yayi ta'addi ila maf'ulin wahid yakunu bi ma'ana khalaqa nan kuma maf'ulin sa daya ne shine ma'ayisha an gane ko kamar yanda can ya gabata waja'ala dhulumati wan nura ay wa khalaqa dhulumati wan nura na haka yace waja'alna lakum fiha ma'ayisha mu ne muka halitta muku dalilai na rayuwa a ban kasa qalilan ma tashkurun Ubangiji Ta'ala yace kadan ne daga cikin abin da kuka gode mana ma'ana ni'imomin da muka jaddada muku sun wuce a lissafa amma godiyar ku godiya ce wadda take ilkada walaqad khalaqnakum Ubangiji Ta'ala yace tabbas mu ne muka halicce ku ma'ana da halittar da muka ma mahaifinku na farko shine Adam alaihi salam thumma sawwarnakum sannan muka daidaita halittar ku a cikin cikin mahaifa kamar yadda aya ta gabata huwal ladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim thumma qulna lil malaika lokacin da muka halicci adam alaihi salam ubangiji ta'ala yace sai muka fada ga mala'iku kenan bayan an gama halittar shi an busa masa rai ubangiji ta'ala yace da mala'ikun sa usjudu li adam gaba ɗayan ku kuyi sujada ga adam ma'ana ku duka ku gaishe da shi fasajadu mala'iku gaba ɗaya suka duka suka yi sujada ga adam illa iblis face iblis shi kadai ubangiji ta'ala yace lam yakum min as-sajidina wato bai zaman tuba daga cikin waɗanda suke masu sujada ga adam alaihi salam kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarci mala'ikunsa an gane ko gaba ɗayan mala'iku sun meka wuya illa iblis shi kadai ne wato yayi taurin kai ya bijire ma ubangijinsa tabaraka wa ta'ala dangane da abin da ya umarce shi ubangiji ta'ala yace ma mana aka Allah ta sujuda iz amartuk ya kai iblis me ya hana ka ka duka kai sujada ga adam lokacin da na umarce ka la anan za'ida ce an gane ko kamar yanda makamanciyarta ta gaba wannan za ta zo nan gaba fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'una ay annahum yarji'una haramun ne ga duk alƙaryar da muka halaka ta ubangiji ta'ala yace za su dawo duk wanda Allah ya riga ya halaka sun tafi maganar su dawo bata taso ba to dan haka anan Allah ta sujida bi ma'ana an ta sujida an gane ko ubangiji ta'ala yace me ya hana ka ya kai iblis Allah ta sujida ma'ana me ya hana ka kai sujada ga adam iz amartuk lokacin da na umarce ka Iblis sai ya bada iya hujjar sai ya ce ana khairun minhu ya ubangiji na aini na fi adam khalaqtani min narin domin ni ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min din shi ko ka halicce shi da laka a hada laka da wuta a ga wa zai kone wani Abdullahi dan Abbas yake cewa farkon wanda yayi kiyasi ya kuskure a wajen kiyasin sa wato shine Iblis dan haka yace duk wanda yama addinin Allah kiyasi da ra'ayinsa to ubangiji ta'ala zai hada shi da iblis a ranar kiyama me yasa saboda shine jagoran sa kaga anan shi a iya tunanin shi cewa shi yake da daraja duriya akan adam alaihi salam yaya za a ce ya duka ya masa sujada domin shi an halicce shi da wuta kamar yadda Allah yace wa khalaqal janna min marjin min nar shi kuma adam alaihi salam ubangiji ta'ala ya halicce shi da laka inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun qala sai ubangiji ta'ala yace da iblis fa habit minha sauka wato daga aljanna fama yakunu laka ubangiji ta'ala yace bai dace ba gare ka kai iblis anta takabbara fiha da zakai girman kai a cikin aljanna ma'ana bai dace ba a ce kai girman kai kuma a barka ka ci gaba da zama a cikin gidan aljanna ubangiji ta'ala yace fakhruj fita daga cikin aljanna ta innaka minas sagirin lalle kai kana daga cikin kaskantattu waɗanda suke wulakantattu wanda makomar su ita ce wuta lafazin as-sagirin jami'i ne na sagir an gane ko wanda ma'khuz ne min as-sagar idan aka ce as-sagar shine kaskanci da wulakanci kamar yadda aya ta gabata a cikin suratul an'am sayusibul ladina ajran as-sagarun inda allah wa azabun shadidun bima kanu yamkurun qala sai iblis yace an gurni ila yumi wa'sul ya ubangiji na saurara min zuwa yinin da ake tada bayi shine yini na alkiyama ma'ana iya abin da yake nema na alhurma a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala a masa tsawon kwana ma'ana a jinkirta masa kar a karɓi rayuwarsa har izuwa lokacin da za a tada mutane shine yini na alkiyama qala sai ubangiji ta'ala yace innaka minal munzari lalle kai kana daga cikin ababan saurara ma waccan suratul hijr sai ta bayyana mana ila yawmil waqtil ma'lum zuwa yini na lokaci wanda yake sananne shine yini na alkiyama ubangiji ta'ala ya bashi iya abin da ya nema na alhurma shine tsawon kwana amma tsawon kwana ho bashi da fa'ida sai idan ya haɗu da imani kala sai yace fa bima aka waita ni ya ubangiji na asababin wato abinda ka halaka ni saboda shi ma'ana rashin yin sujada da nayi rashin yin sujada da nayi ga Adam shine dai sababin abin da yasa ka halaka ni yace to ya ubangiji na Allah aka udanna lahum siratal mustaqima zan zaune ma bayinka tafarki wanda yake madaidaici an gane ko ma'ana kan tafarki wanda yake madaidaici shine addinin musulunci yace zan zo in datse shi duk wanda yazo ubangiji sai yake shine yace kun mala'atiyan lahum min bayni aydihim sannan zan zo musu ta gaba gare su menene ta gaba gare su kamar yanda malamai suka ce shine in jefa musu kokonto a cikin addinin su wa min khalfihim sannan kuma zan zo ta bayan su menene zawar iblis ta baye shine ya sanya mana kwadayi dangane da rayuwa ta duniya wa an aymanihim yake cewa zan zo da tadamar su ma'ana duk wani al'amari na addini in ringa jefa musu shubha a cikin sa wa an shama'ilihim sannan kuma zan zo ta hagunkin su ma'ana in ringa jefa musu shahawa ta ayyuka wadanda suke na sako ubangiji ta yace wala tajidu aktharahum shakirin ya ubangiji na ba za ka samu mafi yawan su wato masu suna masu gode ma ni'imarka wannan kasancewar bita da kulle ce ta iblis saboda kasancewar sababin halakar shi dai shine rashin yin sujada ga Adam alaihi salam to dan haka da ya nemi al'umma a jinkirta masa har zuwa yinin alkiyama ubangiji ta'ala ya karba masa wannan al'umma aka bashi damar cewa zai yi tsawon rayuwa ba zai mutu ba sai lokacin da za a tada mutane shine yini wanda yake na alkiyama to shine kuma sai yayi alƙawarin cewa ga yanda al'amarinsa zai gudana tsakanin shi da bayin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya ce la aka udanna lahum siratal mustaqim zan zaune musu tafarkinka wanda yake madaidaici ma'ana wanda ka umarce su cewa su bi sau da kafa shine addinin musulunci ya ce to ya ce zan zo inda tsaye hanya zan zo musu ta gaba gare su kenan in zo musu ta gaba gare su duk wani abu wanda yake na al'amarin addini sai in sa musu kokonto in zo musu ta bayan su in kwadaitar da su dangane da al'amarin duniya ta dama in zo duk wani al'amari na addini sai na jefa musu shubha ta bangaren hagun kuma in zo duk wani aiki wanda yake na sako in kwadaitar da su yace wala tajidu aktharahum shakirin ya ubangiji na ba za ka samu mafi yawan su suna masu gode ma ni'imarka ubangiji ta'ala sai yace masa ukhruj minha fita daga cikin aljannata mazhuman kana abun aibantawa madhura kana abun nisantawa dangane da rahmata laman tabi'aka minhum ubangiji ta'ala yace duk wanda ya bi ka daga cikin su alkawali ne wanda na daukan ma kaina Allah yace na amla anna jahannama minkum ajma'in da kai da su zage zagen naka Allah yace zan cika wutar jahannama da ku gaba daya an gane ko ma'ana cewa zai halaka jama'a to Allah yace je ka duk dai wanda ya bi ka to da kai da shi sakamakon ku ita ce wutar jahannama ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون lokaci ya tafi nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.